أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، زمتاشي درسي نفانا 24 نفانا شهر دوت رمضان داي. رمضان بطورنسة إن شاء الله شهر شهر دوت رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda wannan rana ce daidai da 24 ga watan 8 na shekara 2010 ta miladiya. Ga tambayoyin da aka rubuto a 14 ga watan Ramadan yau da wanda wannan kuma 24 ga watan 8 2010. Na'am. Oh. Na ban yi zaman tahiya ba a raka'a ta biyu. Ko? Ake mun tasbihi. Na miƙe ban dawo ba. Hadithan Abdullah ibn Malik ibn Buhayna. Haka ya faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Sahih Bukhari. Ya miƙe a raka'a ta uku bai zauna ba, ake masa tasbihi bai dawo ba. Saboda kuma suka bi shi. Ya yi zanda sallah ya yi sujada qablas salam. Wannan shine asali ga Imam Malik na yin sujada qablas salam. Idan mutum ya rage sunna guda biyu, mun bar sunna guda biyu da yin tahiyya da zama domin ta. Wannan haka yake, akwai nassi a cikin wannan sura. Saboda haka ba sai an yi kiyasi ba. Na'am. Wace ce wadda aka sani? In ka dawo wannan, in aka yi tasbihin, in ka dawo wannan ya nuna kan cewar wato fiqhun ka har yanzu da saura. In ka dawo ka zauna. Tun daga shi sahibu shari'a shi bai dawo ba. Ni ke waye. Amma idan irin wannan ta faru ka dawo ka zauna. In ka dawo ka zauna. Irin wannan ta faru ka dawo ka zauna. Saboda ka rikice an ce subhanallah sai ka tuna sai kai sauri ka dawo ka zauna. Sau a cikin irin wannan ya za ke, kaga ka yi ƙari ne a cikin sallah, saboda wannan miƙewar da ke da dawowa da ka zauna. Tunda saboda haka ka dawo ka zauna, ka yi tahiyya, ka yi zama domin ta, amma ka ƙara wannan tsayuwar da ke da dawowar da ke, saboda haka sai ka sujjada ba'da salam. A cikin sura idan ka dawo ka zauna sujjada za ka yi bayan sallama ba'di za ka yi. Na'am. Yawwa, wato waɗanda suke suna sallah a waje da ya zamanto kan cewar na miƙe su sai suka zauna zaman tahiyya ne, suna sai ba su gane kan cewar ruku'u ba ne, wataƙila ma sai da suke sami Allahu liman hamida. O, da sun same ni a ruku'u, idan irin wannan, idan sai da liman ya yi ruku'u sai su gane yana cikin ruku'u, to sai su miƙe. In suka miƙe suka tsaya sannan su yi ruku'u su sami liman a cikin ruku'u, to wannan shi kenan sai su ci gaba da sallar su tare da liman. Amma idan ya zamanto cewar suna miƙewa ba za su gama miƙewar ba sai kawai suka sunkuya, wato su haɗu da liman a ruku'u ba su gama miƙewa ba, kaga rukuni ya kurce musu shi ne tsayuwa, to wannan raka'a ta ɓaci. Sai su gaba da bin liman idan yayi sallama sai su tashi su kawo raka'a ɗaya tunda rukuninta ya kuce musu. Haka zalika idan ya zamanto kan cewar suka ɗago sai suka samu wani waya suka na abin nan, sai suka idan suka ɗago idan ba su gane cewa liman miƙewa yayi ba, sai bayan yayi ruku'u ya ɗago daga ruku'u sai da wato cewa sami'a Allahu liman hamida, shi ne sa suka gane kan cewa ashe ruku'u yayi. Ba da lokacin da yake sami Allahu liman hamida rukuni biyu ya kurce musu, rukunin tsayuwa da rukunin ruku'u. Saboda haka sai su miƙe su bi liman daga wato tsayuwarsa bayan ruku'u, ɗagowa daga ruku'u, su yi sujada tare da shi da cewa wannan raka'a ta kurce musu sun rasa ta. Idan ya cika sallah ba za su yi sallama ba sai su tashi su kawo raka'a ɗaya. An fahimta? In ya suka kawo raka'a ɗaya, wannan sujada ƙablin da ya yi su ma za su yi sujada ƙabli kafin su yi sallama. tunda dama afwan za su yi sujada kabli tare da liman idan yi sujada kabli sannan sai tashi su kawo raka'a ɗaya ba za su sake wata sujada ba halin su kamar halin masbuki ne al-masbuk zai bi liman wajen sujada kabli amma ba zai yi zai bi liman wajen sujada kabli sannan ya tashi ya kawo cikon sallarsa ba zai sake wata sujada kabli din ba wancan wanda ya bi liman ta wadatar masa an fahimta ku dan haka ina ganin tambayoyin da aka amsa ba zai yi wa amsa wannan tambayar ta cinye lokacin tambayar sai dai guda ɗaya za a amsa kawai cikin wannan wannan yace tambayar sa in Allah ya yarda yace zai je umra yana so a yi min bayani a takaice yadda ake yin umra da kuma yadda ake yin ziyara duk a takaice a cikin tambaya yadda ake yin umra rukuni a gaskiya wannan akwai wani bawan Allah ma dan uwa ne kowace muna sallah da shi anan ya nemi a rubuta masa akwai littafi dalilul haji wal mu'tamir da ina da sunan turanci da na hausa sai na nema na rasa da zan bashi nace zan rubuta masa ban rubuta masa ba har ya tafi ne masa alƙawari yana can madina cewa kafin ya ihrami zan masa waya ne masa bayanai da kuma har yanzu waya ta kasa samuwa saboda haka shi ma wani ɗan ƙara haƙuri in Allah ya yarda idan muka samu isasshen lokaci ko da minti biyar ne in Allah ya yarda zan yi wannan bayani saboda yana daga cikin wato abin nan hajjatul waqt buƙatar lokacin ce wanda yake buƙatar ya tunda yanzu ana tafiya a yi umra saboda albarkacin umra cikin ramadan in Allah ya yarda in Allah ya kai mu gobe ba za a amsa tambaya ba sai ya zamanto wannan bayanin za a yi insha Allah sai tambayar sai ce zai iya bada zakatul fitr din sa cikin yanzu domin yana tunanin cewa in ba zan iya samu in ba zan iya samu in ban idan ba in bana nan za a iya samun matsala wajen wanda za a bawa iyalina wato za a iya samun matsala domin ya rasa wanda zai ba ma yar wanda zai fitar a maimakon iyalinsa amma bayarwan in ya bari wato zai iya zama matsala ba a fitar da zakatul fitr sai lokacin ta yayi malamai sun yi rufsa kan kwana biyu ko uku kafin Shawwal tunda an sanya ta ne tsuhratun lisfa'i tsarki ga wanda ya azumi sai ka gama azumin ne tukuna sannan laifuffukan naka zaka nemi ya zama to kan cewa an tsarkake ka amma ba a bada zakatul fitr a tsakiyar wata saboda ka ba zai yi ka bada zakatul fitr ba kafin lokacin ta aiki na shari'a aiki na wajibi ba a yin sa sai idan sababin sa ya faru dole sai da sabab din zakatul fitr shine gama azumin watan ramadan malamai sun yi rukhsa saboda aikin sahabbai kan a fitar da ita kwana biyu ko uku kafin sallah tun daga rana 27 za a iya fitar da ita mafhumin wannan ya nuna kan cewa kafin ranar 27 ba za a iya fitar da ita ba kuma abin da yasa wannan ta zama to rukhsa ne domin ka'idar da take cewa ma qara ba shay'a akhadha hukma abin da ya kusanci abu zai dauki hukuncin sa saboda ya kusanci karshen wata sai aka bashi hukuncin karshen wata saboda haka to ba za a yi kiyasi akan rukhsa ba a ce to ni kiyasin 27 akan sai ya zama to a dada karo kasa sai ya zama to 23 to ni kiyasin 23 akan kasa sai a dawo har ya zama to nan wajen shi yasa ba a kiyasi akan rukhsa dan in kace zaka kiyasi akan rukhsa asalin hukuncin sai ka rusa shi kwata-kwata saboda haka ba a yin haka zaka iya wakiltawa to kamar shi halin sa da yake cewa ya rasa wanda zai iya wakiltawa ka fitar a can sai ka fitar can akwai saukin fitarwa saboda haka kai guzurinta tun daga nan kudin shinkafar da ake fitarwa ta zakatul fitr da can da nan kusan ba bambanci akwai dan bambancin kadan ne tsadar shinkafa a nan a can ma ta fi araha eh shinkafa ta fi araha a can shinkafar da za a fitar ta zakata duk da yake hard currency ne ta fi araha a can saboda haka domin zakatul fitr ta mutum daya zakatul fitr ta mutum daya da ake fitarwa riyal 10 ce riyal 10 naira 400 kenan riyal 10 naira 400 kwanan shinkafa nawa ne to ka gani bai ma sai na bogaji din ba na bogaji ya ta haka 500 da wani saboda ka a can ta fi araha sai ka tafi da imar sai ka sai zakatul fitr taka da iyalanka duk wanda zaka raba musu ka saya ga baki ɗaya ka fitar musu a can domin ya halatta ka fitar da zakatul fitr din iyalinka a inda kake ya halatta a fitar da ita a inda suke kamar yadda zaka iya fitar da ita a nan Kano a maimakon su da kai ga baki yadda yake kai baka nan kai ma zaka iya fitar da ita gare su a Makka ko Madina duk da yake su ba sa tare da kai tunda kai kana can an fahimta saboda haka dai ba a yin aikin farilla sai har lokacin ta yayi dan haka bai halarta kace zaka jinkirta zaka gaggauta ta ba kafin lokacin ta yayi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
الله تعالى يأتي لا خير في كثير من نجواهم. باب الخير أتيكم يوى يوى ganin su da suke yi, ganawar da suke yi da juna. Illa man amara bi sadaqatin, sai dai ganawar waɗanda suke umarni da yin sadaka, wato ganin da aka yi domin umarni da sadaka, aw ma'rufin, ko aikin alkhairi wanda yake sananne a cikin shari'a, aw islahin bainan nas, ko yin sulhu tsakanin mutane. ومن يفعل ذلك wanda ya aikata wannan wancan abun ambato shine yin gani domin dayan wadannan abubuwa guda uku. Ibtigha'a mardatillah, yana ne neman yarda, wato ayyukan yarda na Allah, abubuwan yardar Allah. Fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, wannan da sannu zamu bashi lada wanda yake mai girma. Wannan ka'ida ce Allah ta'ala ya kawo wadda ta dace da farkon tarihin musulunci, ka'idar yadda musulmi ya kamata su rinka yin tarukansu na gani, domin yin wato ganawa. Asalin ma'anar gani shine wato taro da ake na sirri, wanda aka keɓance aka yi da waɗansu a ciki banda waɗansu, wanda asali abu ne wanda yake mara kyau. Ba a son gani domin al'adar munafukai ne a lokacin, su ne masu kuskus, kullum suna ɓoyewa. Munasabar ambatonsa a yanzu a wannan gaba shine abinda aka yi na wato yin ba da kariya ga waɗanda suka ha'inci kansu da yin mujadala a maimakon su, a kuma jefa laifin ga wanda yake bari'i. An yi shi ne bisa gani aka yi wannan, domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl, Allah na tare da su yayin da suka bi dare suna kullun abinda yake Allah baya yarda da shi na daga zance. Wato kenan kaga a cikin gani suke wannan abu, ganawa suke tsakaninsu suka yi, Allah yake yana tare da su. Saboda haka yawan abubuwan da ake yi na wato irin wannan kuskus din da kullakullan da ake bin dare ake yi shine wannan najuwa din, shine gani din. Kuma yawancin munafukai ne suke yi. Shi yasa ne Allah ta'ala yake innaman najwa minash shaytani liyahzuna alladhina amanu, ita najwa wato ganawa tarurrukan sirri na kullakulla da ake yi daga shaitan take, domin ya jefa bakin ciki ga wanda suka muminai, ya bakanta ma muminai. Walaysa bidarrihim shay'a, wannan ko ba zai cuce su da komai ba, illa bi idnillah, sai da izinin Allah duk kullun da ake yi. Saboda haka kullakulle asali ba a son su. Shi yasa ne ma Allah ta'ala ya hana muminai, yace ya aka kayyade asali aka ce kada su, in dai za su yi in kuma za su yi kada su yi domin saba umarnin Allah. Ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa, idan za ku yi gani, za ku keɓanta, ku yi kullakulle, to kada ku yi bisa kulla laifi ko kuma shishigi zalunci ko saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku yi gani wato ku zo ku yi taron sirri bil birri wat taqwa, saboda wato aikata aiki na nagarta da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutane uku suna tare, to kada mutum biyu su keɓe su yi najwa banda ɗayan, kada su keɓe su yi gani banda ɗayan, domin sun ware shi. Wataƙila sai ɗauka sai shi ɗan ya jefa cikin zuciyarsa cewa ka gani shirya suke su gama da kai, ko kuma shiryawa suke yi cin naman ka suke yi. To saboda a samu zaman lafiya a cikin al'umma, irin waɗannan abubuwa da za su kawo wato mummunan zato, da kuma shaidan zai bi ta wannan hanyar ya ɓata tsakani, domin shaidan yana ƙoƙarin ɓata tsakani tsakanin muminai, sai aka hana su. Manzon Allah ta'ala yake cewa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum, kace ma bayina su fadi magana wajen take ita ce mafi kyau domin shaytan yana kokari ya kawo baci tsakanin su. To irin wannan annajwa asalin ta tana kawo baci da gurbatan lamari a cikin al'umma domin yana kawo baraka, wanda suke yin kuskus din nan za su rinka ganin kan cewar suna da wata keɓantacciyar soyayya ce tare da wanda suke kuskus din tare da su. Shi yasa ne ma aka ce aka hana in za a je a nemi a keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi wani gani da shi farkon musulunci, aka ce kada a yi sai mutum ya yi sadaka. Kafin ka je ka ce za ka samu private audience da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka keɓe da shi, to sai ka bayar da sadaka fi sabilillah, ba sai ka kawo gaisuwa ba. Ba sai ka kawo gaisuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ka nemi miskini ka ba shi sadaka. Kai aikin bir sannan sai ka samu wannan dama. Ita ma kuma daga baya aka yi nakin wannan ayar aka shafa hukunci. Wannan ayar ta nuna cewa yawan wannan taron na asiri da ake yi babu alkhairi a cikinsa. Sai aka togace nau'i biyu. Nau'i na farko da aka same shi aka togace shi bi mafhumu sifa, nau'i na biyu bi mafhumu istithna. Amma wanda aka togace bi mafhumu sifa shine Allah ta'ala yake la khaira fi kathirin min najwahum, babu alkhairi a mafi yawan tarukan su na yin wato ganawar da suke yi mafi yawansa babu alkhairi. Kaga kenan akwai kadan wanda yake akwai alkhairi a ciki. To wannan an togace ta, wacce ce wannan kadan din? Wannan kadan din ita ce wanda aka tantance ta daga umumin dalilan shari'a, wato ita ce wanda yake akwai amfani a ciki babu cuta, wanda Allah ta'ala yake falakatu najaw bil ithmi wal udwan wa tanajaw bil birri wat taqwa, wanda ake yi da wato yin aikin nagarta ko kuma aikin tsoron Allah shine wanda yake akwai wani fa'ida, akwai wani wato za ta kawo amfani za kuma ta kawar da barna. Nau'i na biyu da aka togace su ne wanda aka ambata guda uku din nan, man amara bi sadaqa, wanda suka yi gani tsakanin su suka zauna suka yi kulle-kulle domin umarni da sadaka. To me amfani in za a yi umarni da sadaka har sai an zo an yi a keɓance? Fa'idar wannan shine ya zamanto cewar bayar da sadaka din idan aka yi ta a asirce da shirin a bada sadaka din ta fi tsare mutuncin wanda aka ba mu sadaka. Amma aka zo za a yi a bayyana a yayata shi, an yayata talaucinsa ko an bashi an biya masa bukatarsa, wato an zubar masa da mutuncinsa, musamman in ya zamanto kan cewa mutum ne wanda yake son wato ya tsare mutuncinsa, kada ya bayyana bukatarsa, kada ya bayyana halin da yake ciki. Wani ne wanda yake da yana cikin wadata, yana iya abubuwa, amma yanzu juyawar zamani ya zo, canjin yanayi ya zo, yau ta kawo, ya zamanto kan cewa ba shi da ikon yi, shi kansa yana bukatar a yi masa tallafi. In aka zo aka bayyana cewa ai kun san abin da ya samu wane, ai wane ina irin abin da ake yanzu ina, ai Allahul musta'an. To kaga wannan an yi masa terere. To amma idan aka yi a bisa sirri, cewa wane fa ga halin da yake ciki, ya kamata mu ga abin da za mu yi na taimakonsa. Ka keɓance waɗanda yake abin ya shafe su, su za su iya yi, ba kawai don su sani ba ne su ma su je su gaya ma waɗansu. To yin wannan Allah ta'ala ya ce wannan akwai alkhairi a ciki. Tunda ma'ana illa shine thubut, wato hukmul maskutu anhu, الحكم نقيض الحكم المنطوق على المسكوت عنه. وعند أك أنبت أثبت الداء كيشر هكونش الناس أنت باب الشر باب الخير أتكن تتونا ودى أك أتكن سري سري تتونا ودى أك دموء مميدة سركة وأتكن تتونا ودى أك دموء مميدة سركة أقوي الخير ولا تفركوكنا تبيو أو معروف فوكما المعروف المعروف أبن أكين نفيد المعروف اسم مفعول لي نا عرف يعرف فهو معروف واتو اذا يسن ابو اي واتو ابن دا يكي سننني ا cikin شريعه منينه سننني ا cikin شريعه ابن دا يكي ايكن الخير شريعه تا سن ايكن الخير دو ولا ايكي نا الخير ان اكا كيبي اي عمرني دا شي ابويه wannan tattaunawa wadda aka yi akwai alkhairi a cikin ta. Me ya amfanin a kebe? Domin idan ya zamanto kan cewa za a fito fili a yi umarni da shi, zai zamanto kan cewar kamar akwai wato a bayyana aibin wanda baya aikin wannan ma'arufi ba. Amma aka yi in aka zauna da shi a asirce aka ce wani ya kamata fa a kula da yara, a kula da tarbiyyar yara, yaran ka ga irin halin da suke ciki, ya kamata a kula da tarbiyyar yara, ya kamata a kula da iyali, ya kamata a kula da aiki irin wannan. To kaga yafi sauƙin a karɓa idan ya zama to an yi ta a tirce maimakon a zo a yi ta a bayyane aw islahin bainan nas ko kuma yin sulhu tsakanin mutane yin sulhu tsakanin mutane shi ma idan aka kebe aka tattauna kan yadda za a yi sulhu tsakanin mutane yayin da kuma za a yi sulhu shi ma a yi shi a cikin tattaunawar da yake ba a bayyana ba ba a fili ba wannan shi ne zai tabbatar da alkhairi sannan mu sani shi fa alkhairi alkhairi nau'i biyu ne sadar da amfani da kawar da cuta sannan kowanne daga cikinsu nau'i biyu ne sadar da amfani imma wanda yake lazimi ga mutum shi kansa wa imma wanda zai tsetare mutumin har ya kai ga waninsa haka zalika kawar da sharri imma ka kawar da sharri ga kai kanka shine wato daf'ul darar lazim kenan wa imma al muta'addi wanda zai tsetare kai ya kai ga waninka to wannan aya ta kunshi dukkan musu guda biyu amma man amara bi sadaqa wannan shine isalun naf'i al muta'addi sadar da amfani ga wani wanda yake wato ya tsallake kai kanka mai bada amfani akwai amfani ga kan ga wanda ya bada sadakar sannan kuma amfanin ta ya ketare shi ya kai ya zuwa ga waninsa sannan al-ma'ruf shi kuma sadar da amfani ne al-lazim ga wanda yake aka ce ya aikin alkhairi din sannan al-islah bainan nas shi kuma wannan akwai daf'ud durr kawar da cuta lazima da kuma muta'addiya kawar da cuta lazima inda aka yi sulhu tsakaninka da wanda kake gaba da shi ka yi maganin cuta da kanka domin in ka san cewar akwai saɓani tsakaninka da wani zai iya cutar ka haka zalika ka kawar da cuta ga al'umma baki ɗaya yayin da ka zo kai sulhu tsakanin mutane domin abin da zai kawo tsinkewar al'umma da zaman lafiyar al'umma kenan waɗannan ayyuka da Allah ya ambata guda uku dukkaninsu ayyuka ne na ma'ruf da Allah ya ce in ma za a yi kulle-kulle da tattaunawa a yi domin wato a tabbatar da su umarni da sadaka da kuma aikata alkhairi shine amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar nahyu anil munkar shi ma umarni ne da sadaka domin in kai hani ga munkari kai umarni da ma'rufi ne tunda kowane munkari diddinsa kishiyarsa shine ma'ruf shine aiki na gari saboda haka idan kai hani da munkari kai umarni da al-ma'ruf sannan na uku kuma al-islah bainan nas daidaita tsakanin mutane daidaita tsakanin mutane yana daga cikin manyan ayyuka da sanadiyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bari wato sallah ta farilla ta jami'i ta kurce masa a cikin jami'i domin wata ran ya tashi ya tafi wajen wata kabila daga cikin kabilun al-ansar domin ya sulhu tsakanin su har lokacin sallah yayi aka kaddamar da Abdurrahman bin Auf yayi ma musulmi aka kaddamar da sayyidina Abubakar yayi ma musulmi sallah da ya dawo yake ta sahu sannan ya zo ya tsaya a cikin sahu sannan ya zo ya tsaya a cikin sahu ana yi ma sayyidina Abubakar tasbihi har da ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo sai zai yi baya da baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara ya ci gaba da sallah sayyidina Abubakar ya dawo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba yayi sallah sannan aka sallama tare sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Abubakar me yasa da nake masa ta ci gaba baka ci gaba ba yace a baya cancanta ga dan Abu Quhafa ya wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama ya koma baya ash-shahid shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar muhimmin aiki daga cikin ayyukan addinin musulunci wanda shine tsayar da sallar jama'a domin me domin yin sulhu tsakanin mutane wanda ya nuna kan cewar yin sulhu tsakanin mutane da yana daga cikin ayyuka kyawawa da ya kamata wato musulmi su kula wajen yin su kuma dukkan wani tattaunawa da za a yi da zama a yi akwai fa'ida a cikin yin wannan domin Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan me ya fa'idar a zauna a tattauna domin yin sulhu din shi cewa yayin da aka haɗu aka zauna ana tattaunawa domin yin sulhu za ka samu ra'ayi daban-daban wanda da haka ne alkhairi da haka ne alkhairin zai zo ya fito a bayyane kuma musamman Allah madaukakin sarki da nassin alqur'ani ya tabbata fa'al zalika wanda ya aikata abinda an ambata shine waɗannan ayyuka guda uku tawa tattaunawar asiri domin yin su wanda bi yayi haka ibtigha'a mardatillahi yana mai neman yardar Allah fa sawfa nutihi ajran azima wannan zamu zo wato zamu bashi lada wanda yake mai girma wannan to gaciya ce Allah jalla wa ala yayi domin waɗansu mutane za su iya yin waɗannan abubuwan za su iya yi bisa ɗabi'arsu, za su iya yi saboda tausayi, za su iya yi saboda su samu alfahari su ce sun yi, a yayata su, a kirawo 'yan jarida su sanar da abin da suka yi, cewa ai wannan abin da kuma ga muna ta mitin iri-iri ga abin da dama muke shiryawa za mu, domin su samu wannan yabon na al'umma, kuma za su iya yi saboda neman lada a wajen Allah. To duk waɗanda suka yi, in ba waɗanda suka yi domin neman lada a wajen Allah ba, duk waɗannan ba za su samu lada ba. Waɗanda shi yasa Allah ya kawo wannan sharadi, yace wa man, wannan jumla ce shartiyya, duk wanda ya aikata wannan yana ne neman mardatillah, mardat shine ay ridallah, domin mazdari ne nini na radiya, wanda ya haka yana neman yardar Allah, wato abinda Allah yake so, yake yarda da shi, yake farin ciki da shi. To fa sawfa nutihi ajran azima, da sannan zamu bashi lada mai girma. Mu lura a cikin alqur'ani ana cewa ayi abu ibtigha'a mardatillah, ana cewa ayi abu ibtigha'a wajhillah, ko ba haka ba? Wanda al'afu yaktabi al-mughayara, abun biyu ne. Kowanne daga cikin abubuwan guda biyu da aka dangana ga Allah sifa ce ta Allah, fuskar Allah sifa wanda Allah ne ya san haƙiƙanin yaya kaifiyarta take, haka ridallah mardatullah sifa ce ta Allah. Wanda ya fassara wajibullah da mardatullah ya saba alqur'ani, domin abubuwa guda biyu ne daban Allah ya ambace su. Wal afu yaktabi al-mughayara, da aka ambace abubuwan guda biyu ne kan cewa wannan daban ne, wancan daban ne. Neman fuskar Allah, wato neman ya zamanto ka samu ladan ganin fuskar Allah ranar alkiyama, domin za a ga Allah ranar alkiyama gani wanda yake ba abinda, ba tare da surmutsutsu ba, ba tare da wani abu ya zo ya tsaya tsakanin, ya maka shamaki tsakaninka da ganin ba, wanda wannan ganin har ya fi shiga aljanna dadi, domin shine wanda Allah ta'ala yake lilladina ahsanu alhusna wa ziyada, wanda suka yi aiki na kyakkyawa suna da alhusna, ita ce aljanna, wa ziyada da ƙarewa. Shine ka nemi Allah ya yarda da kai, waɗanda Allah ta'ala radiyallahu anhu, Allah ya yarda da su. Ka nemi ganin, ka nemi fuskar Allah, shine ka nemi cewar kana cikin waɗanda za su ga fuskar Allah ranar alkiyama, domin gwargwadon, kamar yadda hadisi ya nuna na Annabi sallallahu alaihi wasallam, gwargwadon ganinka da fuskar Allah, gwargwadon, wato gwargwadon yawan ganinka ga Allah jalla wa ala, gwargwadon yawan aikinka. Akwai wanda sau ɗaya za su ganshi a cikin rayuwarsu, akwai wanda yake sau ɗaya za su riƙa ganinsa duk wata, waɗansu sau ɗaya duk shekara, waɗansu duk juma'a, waɗansu kullum, kowa gwargwadon irin aikinsa. Saboda haka abubuwan da Allah yake cewa ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a wajhillah, idan kana tayi din kana neman waje ibtigha'a wajhillah, to wannan iyakacin, wato frequency, iyakacin adadin yawan ganinka da zaka yi ga Allah, Allah ya sanya mu a cikin su. To amma nan sai aka ce ibtigha'a mardatillah, neman yardar Allah, da ibtigha'a wajhillah, da ibtigha'a mardatillah, duk abinda suke nufi shine al-ikhlas, ikhlasi, tantance nufinka ga Allah, Allah kawai kake nufa, ba wani abu na duniya ba, ba wani abu wato na kyakkyawan ambato a duniya ba. Saboda haka a cikin wannan akwai taujihi, akwai tambihi ga NGOs na musulmi, don irin waɗannan ayyukan akwai, don su ne ake kafa NGOs, irin ƙungiyoyi masu zaman kanka, akwai ƙungiyoyi masu zaman kanka wanda su aikinsu so suke su fanshi ƴar talla, so wanda suke yin talla ya zamanto ta daina yin talla, abubuwan da suke tare da ita wanda zai bata ta abin da an yi mata maganin wannan. Waɗansu kuma suna neman, wato waɗanda suke zawarawa ba wanda yake kula da su, domin su kula da su. Waɗansu kuma domin kula da marayu, waɗansu kuma domin kula da almajirai, ga sunan dai. Waɗanda ayyuka ne na al-ma'ruf, ayyuka ne na sadaka. Waɗansu kuma sun kafa irin waɗannan ƙungiyoyin domin su rinƙa yin sulhu tsakanin ma'aurata, su hana yawan saki. Wannan islahun ne bainan nan, ayyuka ne na gari. To amma duk waɗanda suke yin wannan, wanda yake yi domin ya samu kuɗin Ford Foundation, domin ya samu kuɗin Gates and Melinda, abin Melinda and wane ne, Bill and Melinda Gates Foundation, ko kuma DFID, ko irin waɗannan wanda yake sun kawo abin nan kuɗaɗe daga ƙasashen waje, suna kawo wane domin ya samu wannan kuɗin ya gina kansa, sannan kuma ya rinka dogon turanci wajen bayanin irin abin da yayi, wanda yake yi don wannan su bashi da lada wajen Allah. ko kuma wanda yake yi domin yazo ya yayata aikin sa a cikin gidan radio a zuwa dauka a fada a ce ya a san yayi wannan ba shi da lada amma wanda yayi saboda Allah yana da lada to ya rage wanda yayi saboda Allah kuma yazo ya yayata wanda yayi saboda Allah kuma yazo ya yayata shi kuma mai hukuncin sa ya rusa ya danganta da manufar sa wajen yayatawa ya danganta da manufar sa wajen yayatawa a shekaran jiya waccan ɗan unguwar tsoron ɗinki sun yi wani taro suka tara kuɗi suka raba mabukata na unguwar su aka yi a cikin aka yada a cikin gidan rediyo to har waɗanda suke ganin kan cewa wannan abin da suka yi ai sun bata aikin su ko kaɗan idan sun yi a cikin yaya ɗawar suna da kyakkyawan nufi domin waɗansu su koyi da su suna da lada mai Allah ta'ala ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya idan kuka bayyana sadaka madalla da ita madalla da bayyanawar wa in tufuha wa tu'tu al-fuqara fa wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairun lakum idan kuka koye ta kuka ba mafakirai wannan shi yafi alkhairi wato sadaqatu sirr sadakan da aka koye ta fi sadakan da aka bayyana wannan ita ce ka'ida amma sadakar da aka bayyana tana da fa'idar ta shine idan za ta sa waɗansu su koyi da wannan saboda haka amma ka'idar shine asalin aikin ya zamanto lillah asalin aikin ya zamanto lillah anan ake neman niyyar aikin yayin da aka kulla shi yayin da ake yin sa ya zamanto an yi ne saboda Allah kuma mu musulmi abin da ya kamata mu kwadayin yi kenan yayin da muke kafa NGO din mu ya zamanto wannan ita ce manufar mu tun lokacin da ake kullawa na manufar wannan cibiyar ko ƙungiyar ko taron ko ma me za a kira shi mu'assasa ce wato foundation ne trust ne organization ne society ne ko meye ya zamanto Allah shi ne manufar domin shi ne ƙaidin da Allah ta'ala ya kawo na samun lada mai girma mu kuwa dama duk abin da za mu yi muna neman lada mai girma ne to wannan shi ne ya sanya mana yadda ka'idar wato addinin musulunci yake wajen yadda ake yin taro wajen zama a cikin al'umma ya zamanto kan cewa duk wani taro da za a yi da kulle-kulle da za a yi ya zamanto kan kulle alkhairi ne ba a taro da kulle-kulle kan kulle sharri da saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da watsi da shari'a da yadda za a yaudari musulmi a ce ai dole ne mu nuna musu kan cewa muna tare da su amma ka san su har yanzu ba su waye ba sai an ji su a hankali kai ka ɗauka kan cewa kai ba ka tare da su wannan shi ne ainihin sifar munafunci.
من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا
Allah ta'ala ya ce wa man yushaqiqir rasul wanda duk ya saba ma manzon Allah wanda duk ya saba ma manzo sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda a bayan shari'a ta riga ta bayyana a ga ta bayyano a gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi hanya ba ta farkin mu'minai ba nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa wato abin da ya fuskanta yace shi zai yi zamu kyale shi ya jibince shi wa nuslihi jahannam mu shigar da shi kuma cikin wutar jahannama wa sa'at masira ta mugusa a makoma inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle allah baya yin gafarar ayi tarayya da shi a cikin bauta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abin da yake koma bayan wannan ga wanda yake ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا wanda duk yayin shirka da Allah to hakika wannan ya bata wanda yake ne nisanta shi mani bata wanda yake mani tanci daga shari'a wannan ayar ta sauka ne kamar yanda yazo a cikin asbabun nuzul a cikin hadisin Tirmidhi na jiya wanda muka ambata na kisar banu ubayriq cewa waɗannan Banu Ubayriq wato Bushayr ibn Ubayriq wannan mawaƙin da yake munafiki yayin da ya zama tukan cewa asirin su ya so cewa su ne suka yi tata suka so su lika ta ga wani kuma suka nemi su samu waɗansu waɗanda za su je su jayayya a gare su domin ba da kariya a gare su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jefa tuhumar ga wani wanda yake bari'i da Allah ya tona musu asiri da sauka alqur'ani sai wannan Bushayr ibn Ubayriq sai ya gudu ya bar Madina ya fita daga cikin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya sauka wajen wata mawaƙiya da ake ce mata Sulala ya je ya sauka a wajenta da ya sauka a wajenta sai Hassan ibn Sabit sai mata waka ya nemi mata habaici wakar ta kai ya zuwa ga kunnanta sai ta tattaro ya nasa ya nasa ta jefar a kofar haimata take fita ka bani waje ka kawo min sharri ba abin da ka kawo min illa kaifin harshen Hassan ya yi min habaici da ina zaune lafiya amma ka je ka tsokano min ta kore shi da ta kore shi dama da ya tafi can wajenta sai ya rinda ya bar musulunci to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan akan sa wa man yushaqiqir rasul wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi wato bisa ilimi ba bisa jahilci ba a sane yake ya riga ya san cewar wannan sabo ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wannan ita ce shari'a amma ya batta ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi tafarki ba tafarkin mu'minai ba shine ya rabu da su ya fita daga cikin wato taron su na mu'minai Allah ya ce za a jibinta masa Allah zai jibinta masa a jibin da ya jibinta ma kansa wato ya kyale shi a cikin batan da ya zaba tunda ya zabi bata sai Allah ya kyale shi a cikin wannan to shine halin wannan kuma sannan Allah ta'ala ya bayyana cewa wanda duk ya shirka da Allah Allah ba zai yafi Allah baya yafi masa zunubinsa wannan yayi shirka saboda yayi ridda saboda me saboda kawai wato abin da ya nemi yayi na bata ya zama to Allah ya tona masa asiri maimakon ya tuba ya zuwa ga Allah kamar yadda nasiha ta wuce a cikin waccan abin nan a cikin ayoyin da muka karanta jiya na waman yaktub ithman fa waman yaktub khati'atan aw ithman thumma waman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima shi bi dauki wannan nasiha ba ya zamanto cewar waɗanda su suka wanda aka sanya su su yi wannan tuhumar wanda aka dauke su kan su yi wannan da suka gane sun yi kuskure su ne suka tuba ne zuwa ga Allah kuma suka samu Allah mai yawan gafara mai jin kai ya zama to kan cewar mummunan aikin su Allah ya canza musu ya zama to kyakkyawa amma shi wannan da ya jibintar ma kansa hanyar bata sai Allah ya kyale shi da ƙara kutsawa cikin bata dama wannan ita ce sunnar Allah falamma zaghu azagha Allahu qulubahum yayin da suka karkata ga barin shari'a sai Allah ya karkatar da zuciyarsu idan mutum wato ya zama to shari'a ta bayyana a gare shi ya ga gaskiya ya ga bata sai ya bar shari'a ya dauki bata to wannan shine wanda yake da wuya tawfiki ya zo masa duk wa'azin da za a yi masa sai ga Allah ya toshe masa basira ba zai gane ba shi yasa ake so yayin da mutum ka ga gaskiya kai gaggawa wajen ruko da ita Allah ta'ala yana cewa fa ma kanu yu'minu bima kadzabu min qabl basu kasance suna yin imani ba saboda sun riga sun karyata tun farko wato yayin da gaskiya ta bayyana a gare su sai suka karyata to ba za su yi imani ba daga baya sai Allah ya hana su shari'a to shine kamar wannan nuwallihi ma tawalla Allah yake zamu jibinta masa abin da ya jibintar ma kansa malamai sun kafa hujja da wannan ayar akan cewar wannan ayar ce tabbatar da hujjar ijma'i dace ta tabbatar da hujja cewa ijma'in musulmi hujja ne wato idan musulmi suka hadu akan abu sun suka yi ijma'i akai wannan ya zama to hujja tunda gashi Allah ya ce wanda duk ya bi tafarki ba tafarkin mu'minai ba daga cikin abin da Allah ta'ala ce zai tashi a cikin jahannama to idan da cewar saba musu ba farilla bane Allah ba zai ce zai tashi a cikin jahannama ba akan wanda ga wanda ya saba musu wataran Imam Shafi'i an yi hikayo shine ya fara istinbatin wannan an yi hikayar wannan kissar cewa wataran wani dattijo yazo yana cikin kyakkyawar kama yana rike da sanda yazo majalisin Imam Shafi'i yana kishingide a jikin istiwana a jikin al'amudi na masallaci fila ta masallaci yana kishingide tare da almajiransa ana karatu yana ganin wannan dattijo ya zo yana ganin sa saboda sifarsa da kamar sa yake cewa babba ne da kuma akwai alamar kamala tare da shi sai ya gyara zaman sa ya mike ya zauna wannan dattijo ya tambayi Imam Shafi'i yace menene abin da yake hujja a cikin addinin Allah menene hujja, abinda za a dauke shine hujja a cikin addinin Allah? Imam Shafi yace masa littafin Allah, yace san da kuma me, yace sunna annabi, sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, yace da kuma me, yace da haduwar al'ummar musulmi. Sai yace wannan na karshen aina ka samu shi, wannan na karshen aina ka samu shi, القرآن ده سنة على الرأس والعين، أطيع الله وأطيع الرسول. أما وأن اتفاق الأمة إلى كثاموش يتي من أين لك هذا الأخير؟ وأنا نكر شندك إلى كثاموش في إمام الشافعي يتي مثلا أهو في كتاب الله؟ فتتبر ساعة ساكتا يتي هنا تكلم القرآن. إمام الشافعي يشرو يتناني بيتشيكو ميبا. فقال له الشيخ أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن فإن جئت بآية وإلا فاعتذر للناس. Yace tuna baka kwana uku da dararen, idan ka kawo aya wanda za ta nuna wannan shi kenan, in ka baka kawo ba to ka bar mutane kada ka sake zama ka ce kai za ka rinka fatuwa kai malami ne, tunda ya zo an kewaye shi. Fa makasa salasata ayyamin la yakhruj, Imam Shafi ya zauna kwana uku baya fita ko ina. Wa kharaja fil yawmi thalith baina adh-dhuhri wal 'asr, a rana ta uku tsakanin adh-dhuhr da al-'asr sai ya fito. وقد تغير لونه لون جكن سيا تشنغا سبودا مي سبودا زرفن تناني دا يونوا يا زونا يا كيف ان جكن سكم مسألة قدات ايا. فجاءه الشيخ سيوى النزدكي جيزو وسلم عليه وجلس يا متى سلم عفنا يا زونا وقال يتي حاجتي بقاتتا كتن بيوبايا. فقال نعم امام شافي يتي نعم يتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل الله عز وجل يتي ومن يشاطئ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هزوا قرشا ونا آية يتي لم يفله جهنم على خلاف المؤمنين إلا واتباعه الفضل الله بازيش قدشي وتر جهنم با سبود يا صعب أمام مؤمني فاشيشي وا صعب أمسو fashe cewa biyayya gare su gabaki daya farin laci. Kun fahimci logic din ta ku? Allah ya ce zai shigar da shi jahannama saboda ya saba ma muminai, saboda haka bin muminai akan abin da suka hadu farin laci, saboda ya bar farin laci Allah ya sa shi a cikin jahannama. Allah ba zai sa mutum a cikin jahannama ba saboda barin sunna ko saboda barin mustahabi, sai dai saboda barin farin laci, wanda ya nuna kan cewa haduwar su hujja ne da ya wajaba a yi biyayya a gare shi. قال صدقت يتي كاي غسيا ثم قام وذهب يتاشي تفيسا daga ranne aka samu cewa wannan daga wannan ne Imam Shafi a cikin kissar a wata riwayar ta kissa aka ce Imam Shafi yace ya karanta wuni daya dauka yana ya karanta alqur'ani ya sauke alqur'ani sannan bayan nan a kullun da daddare sai ya ji ya karanta sai ya karanta sai ya a kullun da daddare sai ya sake karanta shi ya sake karanta shi har Allah ya masa fatayi a wannan aya. Imam Shafi Allah ya bashi wannan. Wata ran ya zo ya tafi wajen Imam Ahmad ya kwana, sai a Imam Ahmad a dama yana daga cikin sunna, ya kamata musulmi mu san wannan, idan kai bako ka nuna masa kibla, ka nuna masa banɗaki, ka kawo masa ruwan alwala. Da bayan ya ci abinci, wato bayan cin abinci kenan, cin abinci wannan wajibi ne, wannan ina faɗan sauran ƙarin, cin abinci wannan wajibi ne, haƙƙinsa ne, haƙƙinsa ne, in baka bashi ba ka saba ma Allah. Ya tura kuyanga ta kawo masa ruwan alwala. Da asuba ta yi, a bayan sallar asuba sai ta da lokacin sallar asuba ta yi sai ta je za ta ga ko yana buƙatar ƙarin ruwa, sai ta ga ruwan nan yanda yake a haka yake, sai ta ce ma Imam Ahmad yace ya Aba Abdullah wannan wani irin bako ne ta kawo, baya tashi da dare a walayin sallah, saboda hatta bayi ma sun san cewa al'adar musulmi ba sa kwana ya zama to sai a salatu za su tashi, cikin dare dole su tashi su sallah. Kuyan gace tace wannan wani irin bako ne, baya tashi da dare ya sallah. Yace me kika gani? Ruwa alwala da kai masa yanda yake haka yake bai taba shi ba. Sai ce to zan samu miki jawabi wajen Shafi. Sai dai gaya masa yace ga abinda wannan kuyan gace tace shine, sai Imam Shafi yace ai tunda na kwanta nake tunanin hadisin dulyadaini, hadisin dulyadaini na sallar na sujudu sahwi, yake sai da na fitar da fa'ida ɗaya bayan ɗaya na manta adadin da ya faɗa. yace shine nake tunanin tunda nake shingida na sa kaina nake tunani akan wannan hadisi nake fitar da mas'ala da fa'ida fa'ida ta fiqh adabi kaza an fara a cikin wayar amma na manta na dare da karanta kissa ya fada adabi wani mai yawa na masail da fawaid na fiqh da ya fitar daga cikin wannan to wannan shine ake cewa tafakku wato shi kansa tunani a cikin alkitabu wa sunna ibadati wannan tamkar ya kwana yana sallah tamkar kwana yayi yana sallah to ka duba wannan kan ya fitar ma al'umma wannan hujjar guda ɗaya yayi kwana uku yana karanta littafin Allah kuma yayi ba karatu kawai na haka ba karatu ne na tunani tunda an kawo karatu ne haka na tilawa ya zaka gano wannan sai kana kowace aya kana tunanin ma'anarta da me ta nuna na hukuncen hunce har ya gano cewa hujja tana nan akan wannan aya wannan ita ce dalili akan ijma'i musulmi ba za su taba haduwa a cikin bata ba Allah bai taba haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bata ba kuma duk wanda ya saba abinda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haduwa kai akan bata yake al'umma ba za su zamanto akan bata ba shi ya zamanto akan daidai in shi'a ba za su zamanto akan daidai ba duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zamanto akan bata sun haduwa akan khalifancin sayyidina abubakar hadda sayyidina ali ya masa mubaya'a da ahlul bait gabaki ɗayan suka ci kafin sun yi masa mubaya'a sahabbai al-muhajiruna wal ansar kace kafin sun yi ma abubakar mubaya'a ace duk gabaki daya su ne akan bata sai ɗan shi'a da suka ce su da suka abin nan an saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yi ma sayyidina abubakar mubaya'a ace su ne akan daidai wannan ba zai taba yiwuwa ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta haɗu akan bata ba wanda ya ware ya saba ma abin da suke ijma'i akai shine ya zamanto Allah yake wallahi ma ta walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira saboda haka da wannan ake kafa hujja akan ingancin khilafancin khulafa'ur rashidi domin ijma'i ne na sahabbai kuma su ne musulmi a wancan lokaci su ne musulmi sun yi ijma'i sauran mutane taba'un lahum yana lazimtar su kansu haɗu akan abinda suka haɗu akai asalin wannan maganar ma na hujjar Umar ibn Abdul Aziz shi ya fara yin ta Imam Malik daga wajen wannan daga wajen sayyidina Umar ya dauko waɗansu suna cewa Shafi'i daga wajen Imam Malik ya dauko amma wannan kisa ta nuna cewa Imam Shafi'i Allah ya masa fatahi ne da karatun Al-Qur'ani amma asali Umar ibn Abdul Aziz shine da wata maganar sa mashhuriya wanda sayyidina Umar Imam Malik yake cewa yu'jibuni azmu Umar ala hada yake cewa sanna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ulatul amri min ba'dihi sunana al-akhdhu biha quwwatan fi kitabillah man hakama biha fa huwa rashid wa man khalafaha wattaba'a ghayra sabilil mu'minin wallahu allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da khulafa'ur rashidin ma turqu da al'amari bayansa sun sunnata hanyoyi na sunna wanda ya riko da wannan shine karfi a cikin addinin Allah wanda ya hukunci da wannan ya shiriya wanda ya saba ma wannan to Allah zai jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa ya kona shi a cikin wutar jahannama wa sa'at masira wannan ita ma daga cikin maganar Umar ibn Abdul Aziz ya nuna cewa ya kafa hujja da abin da ke cikin wannan ayar akan cewa ijma'i sunna ne kamar yanda a cikin lokacin da muka karanta ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum na bayyana muku istinbadin waɗansu malamai akan bayyana wato asalin addini daga asalin abubuwan da suka hujja a cikin addini daga wannan ayar cewa alqur'ani ne da sunna da ijma'i da qiyasi kuma wannan ayar ita kuma ta tabbatar da hujjar ijma'i mustaqillan ba tare da kuma waccan hujjar da take a cikin wancan littafin ba saboda haka Allah ya fahimta Allah yana ba mu wanda ya so saboda haka Imam Shafi'i ya gano daga cikin wannan ayar waɗansu malamai kuma na tafsiri suka gano daga cikin ayar ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum duk da yake bayanin ka fahimta ta a cikin wannan ayar ya fi bayyana wannan shine abinda ayar take nunawa na kan cewa ijma'i hujja ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su taba haduwa akan bata ba sannan Allah ta'ala yace baya gafarta ayi shirka da shi a waccan ayar domin kutan kuce ta gabata a cikin wannan sura Allah yace wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima anan kuma yace wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida a can yace wanda ya shirka da Allah ya kirama Allah ƙarya a bayyanan na ƙarya domin a can ana magana ga ahlul kitab da ahlul kitab ake magana saboda haka idan suka yi shirka suna nuna kan cewa kamar shirkar da suke yi tana da asali a cikin addinin su to wanda yake fa wannan shine ainihin yi ma Allah kire tunda Allah bai umarni da shirka ba a harshen wani daga cikin annabawa ballantana waɗansu wanda suka danganta ga annabawa su shi yasa sai aka ƙara aya da cewa wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima domin a nuna kan cewa ba su shirka ba sai da suka bar addinin su sai da suka kirkiro wani abu wanda yake ba a cikin addinin su ba amma anan da yake ana magana da murtaddi ne da kuma wanda yake da ya ridan ya koma cikin shirka sai aka nuna kan cewa shirka wanda take ita ce hanyar mu'minai astaghfirullah ita ce hanyar mushrikai bata ce bata wanda take manisanci daga shari'a kuma bayanin wannan batan shine sauran ayoyin da suka biyo bayan wannan ayar da suka kunsa na'am
ya da'una min dunihi illa innasan wa yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
الله تعالى يأتي إن يدعون من دونه إلا إناثا masu wato wanda suke shirka in yad'una min dunihi illa inasa ba kowa suke bauta ma ba ba Allah ba illa inasa illa ayaye mata wa in yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke bauta ma ba illa shaytani wanda yake maridi wato kangararre mai tsananin taurin kai an fassara in yad'una da ma'ana in ya'buduna ba kowa suke bauta ma ba domin a bauta ita ce addu'a ita ce bauta wanda kake masa addu'a shi kake bauta ma kuma masu shirka babban asalin shirkar su shine yin addu'a ga wani Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin An-Nu'man ibn Bashir yake cewa addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada a wani hadisin addu'a mukul ibada wannan hadisin da'if ne riwayar Ibn Lahiya shi ya shahara da ita shi yasa aka ba a fata amma za ka ji shi sau da yawa a harshen mutane sun cewa addu'a mukul ibada addu'a ita ce kwakwalwar addu'a ita ce kwakwalwar ibada wannan riwaya da ita yake kuma addu'a huwa al-ibada ta wadatar da abinda wancan ɗaya riwaya take nunawa addu'a ita ce ibada saboda haka wanda suke yin Allah yake in yad'una aka kawo sigar lafazin addu'a domin ayi amfani da wato dalalatul ba'd 'ala al-kull abinda yake sashi na ibada domin ya nuni ga dukkan ibadar saboda girman alakar wannan sashin ga abinda yake al-kull ibada anan Allah ta'ala yake ba waɗansu suke bauta ma ba Allah ba illa inasa wannan ishara ne ga gumata dan duk za ka ga sun sanya musu sunayen mata lata tamatan wato Allah kenan manata tamatan al-mannan al-uzza tamatan al-aziz kaga sun sanya musu sunayen mata saboda haka mata suke bauta ma ko kuma su ce ai su mala'iku suke bauta ma ko mala'ikun nan ƴaƴan mata ne na Allah waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum taktubu shahadatuhum wa yus'alu sun sanya mala'iku waɗanda suke bayin Allah ne sun mayar da su mata ashahidu khalqahum, suna nan ne lokacin da aka halice su. Allah yake fa tuktabu shahadatuhum wa yusalu, za a rubuta shaidar da suke kuma a tambaye su ranar alkiyama a cikin su. Haka zalika suna cewa yana daga cikin itikadin su cewa duk wani gunki da suke bautawa akwai tamatan aljana tare da wannan gunki, akwai tamatan aljana. Saboda kayan da ake bauta ma gunki, ba gunkin ake bauta ma ba, wannan aljana ake bauta ma. Shine Allah ta'ala yake cewa waɗanda suke bauta ma ba su zamanto waɗansu abin bauta ba, wanda suke bauta ma ba Allah ba, ba waɗansu bane illa wato sunayen, wato illa mataye, mataye din nan sawa'un sunayen ko kuma aljanun da suke da alaka da waɗannan gumakan da suke bauta ma. Kuma hakikatan ai ba ma aljanun suke bauta ma ba, shaydan suke bauta ma. Shi yasa Allah ya ce wa in yad'una illa shaytanan marida, ai ba wani suke bauta ma ba, face shaydani wanda yake maridi, wanda yake wato mai tsaurin kai, mai tsananin wato a taurin kai da tsananin sabo ga Allah madaukakin sarki, shine ainihin iblis. Domin duk waɗanda suke bauta, wanda ake bauta ma ba Allah ba, karshe bautar ai ga iblis take komawa. Domin iblis shine yake wannan bautar, wannan shine yake umarni da wannan bautar. Allah ta'ala yake cewa ranar alkiyama din aka ce ma mujrimai wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, ya ku mujrimai masu shirka ku ware a wannan rana. Alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaytan, kin ban dauki alƙawari daga wajen ku ba ya ku ƴaƴan adam kada ku bauta ma shaytan. Saboda haka wanda bis shaytan kuma ina ake da littafin da aka karanta, ba mu da littafin da muke karantawa, amma yana nan da littafin ta da dawa wanda ya aika su ta hanyar waliyansa. Wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum, shaytanu suna wahayi zuwa ga waliyansu dan su mujadala da su. Saboda haka wahayin shaytan yana nan da yawa, waƙoƙi duk suna daga cikin wannan wahayi na shaytan, dan shine yake cusa, yake cusa kowane shaytan. Kamar yadda shukan su shu'ara suke faɗa, kowane sha'iri yana da shaytan nasa. Za ka ga shi yasa za ka ga wani waƙar su ta zama to ɗaya, saboda shaytanin nasu guda ɗaya ne wanda yake jefa musu. Shi yasa za ka ga sai su za su iya gano inda ya fuskanta. Idan wato wanda suke waliyan juna a cikin shaytani, a cikin shaytanci, azzalumai, wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd, hakika azzalumai sashin su waliyan sashi ne. In suka dauko shegantakar su sun san duk inda suka fuskanta. Saboda haka in abinda sun san za a yi musu rotsa ne, sai su ce waske dan kada ka faɗa abinda za a zo a yi muku rotsa tare. Saboda me? Saboda shaytan nasu din din tare ne, sun san cewa inda ya fuskanta ga inda zai dire. To kaga shaytanu su ne suke sawa, su ake bauta ma hakikatan, domin su ne suke umami da dukkan waɗannan abubuwan. Shi yasa kuma ya zamanto kan cewa wanda ya shirka yake ya bata wanda yake manisanci. Domin wanda ya zamanto kan cewa shaytan shine abun bautarsa, ai hakika wannan ya bata. Domin mene ya bata? Allah ta'ala ya ce saboda shi shaytanin nan na farko maridi ne, mai tsananin taurin kai ne, mai tsananin taurin kai ne, sai dai ka bi shi ba dai shi ya maka sassauci ba. Kuma abu na biyu, la'anahullah, inanne ne, Allah ya tsine masa, ya nisantar da shi daga rahama. Saboda haka wanda aka nisantar da shi daga rahama, aka nisantar da shi daga shari'a, me kake fatan ka samu daga wajensa? Shi yasa wato fuskoki da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wato cewa shirka bata ce wanda yake manisanci, bata ce wanda take mai nisa daga shari'a, shi na farko biyayya ce ga shaytan, shi kuma shaytan la'ananne ne. Sannan abu na biyu, abu na uku yace wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda, shaytan yace wallahi zan dauki rabo wanda yake tabbatacce daga cikin bayinka. Wato ba zai halaka shi shi kadai ba, Allah ya la'ance shi, to ba zai shiga cikin la'ana shi shi kadai ba. Sai ya zo ya samu na samu, sai ya wawuya, sai ya raruma daga cikin bayin Allah. La attakhidanna min ibadika nasiban mafruda, ni kuma zan dauki rabo, ai nasib shine alhaf mafruda, wato tabbatacce yankacce wanda yake za su zamanto wato sun shiga cikin wuta tare da shi. Don haka an bayyana cewa kenan shaytan mai isa matuƙa ne wajen kai komo don ya halakar da bani adam. Kamar yadda ya faɗa, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin, sannan zan zo musu ta gabansu da ta bayansu da ta damansu da ta hagunsu, sannan ba za ka samu da yawa daga cikinsu masu godiya a gare ka ba. Zai isa matuƙa wajen ɓatar da mutane. Wala udhillannahum, kuma wallahi wannan lam din almuwatti'a lilqasam, in kaji an ka ambaci wannan lam din akwai rantsuwa. Wato yace wallahi la udillannahum sai na batar da su wala umanniyannahum sai na sanya musu buri wala amurannahum kuma wallahi sai na umarce su falayubakkikunna adhanal an'ami za su rinka tsatsaga kunnuwan dabbobi wala amurannahum kuma zan umarce su falayughayyirunna khalqallah za su rinka canza halittar Allah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله وندبي يدعوك شيطان يزمنتو مجد ان شنسا با الله با فقد خسر خسرانا مبينة وانا يا تابي تابي يا ودتك مبينيا واتو شيطان يا رزق يتوى سياق تدى متاني سياق تدى باين الله زي بتدى سو كما زي امر شيرسو ولا امني انهم زي سنيامس شبتا بوري شيسا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوى يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان الحرص والامل دان ادم زي صوفا يا زي صوفا تكوب اما ابو غدا بيو ا وجنسا سنا نان ا cikin samartakar الحرص والامل كدايي نا ابو دنيا ده سن tsawon rai ده سن tsawon rai in ya kai shekara 20 kamar wata kamar wata jatuma ce shekarar ta 130 aka zo aka tambaye ta aka ce shekarar ta nawa take ta wata kila dai irin 80-70 din nan wannan fakista ce hakikatan wanda abin ya faru shine yake ga mu ta kila 60-70 inda za a zo a ce mata ayin aka ganki sai ka ce ai shekara 15 sai ta yi shewa saboda za ta so haka dabi'a kan adam to daga shedan yake wannan a wannan hadisin riwayar Imam Muslim na wannan hadisin cewa abubuwa guda biyu suna nan tare da dan adam al-hirsu 'ala al-mal wa al-hirsu 'ala al-umur kudayin kudi burin samun kudi da burin tsawon rai komai kudin sa yana burin kara samu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da dan adam zai samu wadi guda ɗaya na zinari da zai so a ce an ya samu wani wadin da zai samu guda biyu zai sai a ce guda uku gare shi kawai mutum ne wanda yake bai saba samun kuɗaɗe ba wannan misalin da yawa mutane suna faɗan su bai saba samun kuɗi ba sai wata ran ya samu dubu yake ashe ma dubun haka take sai so mutanen yaya in ya samu dubu goma sai so mutanen dubu goma ran da aka ce ya samu miliyan sai ashe miliyan ɗin haka take sai so mahararo miliyan 100 sai ga kan cewa ashe ma za a iya samu in ya samu miliyan 100 kuma sai ya so mutanen biliyon yake nema sai za ka ke ganin mutane suna sata ta fitar hankali sannan ta fitar hankali wanda yake wato bukatar su ba za ta iya dauke wannan satar ba kai ma in ka samu wannan haka za ta saboda shaidan ne ba abin da zai hana ka yin wannan illa mujahada illa imani amma in ban da haka in ba mai imani sadiki mai kuma yaki da imanin sa yana son tsira wajen Allah yana yaki da shaytan ba ko ya zama cikin wannan haka ne domin shaytan ne Allah ya kale shaytan yayi wannan yace wala umanniyannahum zan sanya musu buri ya daga cikin wannan burin kisa za ka kan cewa ana ta fada kan cewa wato mutane wato abin nan yan siyasa suna fata ta fitar hankali da sauransu ba wani abu bane tsabar ainihin wato walici shaytan ne tsabar walici wala sun kulla wala'i ne tare da shaitan ya zama to majibincin su sannan yace wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am zan umarce su rinka yan tsatsa da kunnuwan dabbobi wannan yana daga cikin abubuwan da shaitan yayi ne ya canza addini ya sanya mutane su rinka yin abubuwa na canza addinin Allah su bauta masa dai da ƙara batar da su da ƙara cusa su cikin bata wato abinda suke yi ne na wato السائبة والبحيرة والوصيلة والحام وان الله يأمر في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب السائبة شيني واتو إدن راقما تاقوا يزمن توكن شواء تاي تيكي قوما تاهي في إعاماتا تيكي قوما تاي تنحيه ور إعاماتا تاقى تازمن توكي وركي نن مي أذكي تي تند إعاماتا سوزاز دل حيي يفا غريكي ذيك أرو to idan dai haka har sau goma sai a ce wannan ta zama to as-sa'iba sai a kyale ta ba za a hauta ba ba za a tatsi nonanta ba ba za a cire mata gashi ba alwabar a cire gashi domin ai saka ba za a yi wannan ba idan ta je wajen shan ruwa dole a dare a bata, idan mutum ne ya bata akwai alama da ake yi mata, idan mutum ne ya bata ya ganta a hanya ba zai hau ba domin ta kai shi inda zai je, sai ce a wannan ta wato wannan ta gumaka ce, ai sayyabuha lil asnam asaib ai tarakuha sun kyale ta ga gumaka. Wal bahira to idan ta ciki idan ta yaya goma din nan in ta haifi kuma ta 11 ta zamanto ita ma mace ce, to sai ta zamanto bahira, wannan macen sai a yanka kunnanta a ce wannan an kyale ta ga gumaka, ba za a zo a ce za a yi mata karo ba, wato ba za ta haihu ba, ba a dora mata kaya ba, ba za a sha nonanta ba, tunda ma ba za a yi mata karo ba, ba za ta haihu ba, balle sanan a sha nonanta, ba za a yanka ta ba, sai dai a kyale ta mutu haka. Ta zamanto al bahira. Al wasila ita kuma suna yi ne da akuya, ita kuma in wanda ta yi ciki 7 ita ma sai a ce mata a yi mata wannan alamar. Alham kuma wanda ya zamanto ya rinka yin barbara ta yi yawa har ya samu jika ma, jikan ma shi ma ya soma yin barbara, to in ya zamanto haka ya zamanto abin nan a wannan kakan, to sai a kyale shi, shi ma wannan ba za a haushi ba, ba zai sake yin barbara ba, ba za a dora masa kaya ba, a kyale shi kawai, an ce wannan ya zamanto na gumaka, an tsare shi. To duk wannan dokar waye sanya musu? Duk shedan ne ya sanya musu. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد خسر الذين قتلوا أبناءهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. سك حرمت عبد الله حنا تاموسو. تدوان شد أني تاسكين. ولا أمر أنهم فلا يبتك شين معنا ولا أمر أنهم فلا يبتكن آذان الأنعام أي فلا يقطعن آذان الأنعام ولا أمر أنهم فلا يغيرن خلق الله كما زن أمرتشي سو تشنزا حلتر الله يند الله يا حلتر في شيء دنيا أمرتشي سو تشنزا تك جاء زو شين ذا جاء زو أني واتو أتوكو كرفي نوتا أي مو أنس متاني ألاما تنشوا وأنن وأنس متانيني waɗanda suke wata bauta ta musamman ga gunki, za a gansu irinsu a India ƙasar shirka, za a ga irin waɗannan, kaga yanda aka canza wa mutane kama saboda wai su ne masu wata wato keɓantacciyar ibada ga gunki, duk shaiɗan ne yake yin wannan. Ko kuma irin zane da za a ga ana yi, irin zanen shashawa ɗin nan da zanen abin nan a fuska ko a ciki, duk shaiɗan ne yake sawa ake wannan, duk wani ya daga cikin tazyiru khalqillah. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci alwashima wal mustawshima wal wasila wal mustawsila wal mutafallida wal namisa wal mutanammisa wal mutafallidati lil husn al mughayyirati khalqillah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci ne yin shashawa da wanda take sawa ai mata da mai sadar da gashinta da wani gashi da mai sawa ai mata da mai yi din wato mai bude salon sau da kamata masu bude salon ki bude salon ki je ki dauko wannan gashin extension din ana sawa haramun ne, ki zamanto wasila wal mustawsila wanda za ta je ta ce ai mata wal namisa wal mutanammisa da mai aske gira da mai sanyawa ai mata. Haka nan ma mata masu salo masu kwaifu wanda za a je masu shirya amarya, in ke musulma ce aka zo shirya amarya aka ce ki aske gira ki ce a'a na'alallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci annamisa me yi din kenan wal mutanammisa wanda zaka sa ai mata sannan kuma wal mutafallijat lil husn ma fi wushriya domin fi kyawu, wanda ya nuna kanta in an yi ne domin larura ta rashin lafiya ko ta asibiti, wannan bai shiga cikin wa'id din ba, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayyaje ya ce lil husn masu yin haka domin kyau. Haka zalika wajen sada wajen yin gashi shi ma wannan malamai sun yi saɓani, waɗansu sun ce idan dukkan abin da aka sadar da shi da gashi sawa'un gashi ko zare ko ulu in dai aka sada shi da gashi ya shiga cikin wannan shi ne maganar jumhur, maganar waɗansu fuqaha daga cikinsu akwai Imam Ahmad da Layth ibn Sa'd shi ne kan cewa idan aka yi da gashi ne, amma idan aka yi da tababbaƙin zare wanda kowa ya san cewa zare daban yake da gashi wannan baya cikin alwasl saboda sun duba ainihin ma'anar hadith din shine da gashi ne ake magana. tunda wannan shine mai canza halittar Allah. Allah ba ta gashi kadan kamar da gashi da yawa, amma wanda ta zama tukan cewa za ta sanya abinda ba gashi bane, an san cewa wannan ba gashi bane. Amma wanda za ta sanya wig abin nan a me ake ce mata baruka da yake ce mata zarabci, wanda za ta sanya wannan ko kuma a je a hada gashin nata da wani gashi, yawanci za ka ga ma gashin mushi ake daukowa, gashin matattun mutane ake daukowa a sanya a hada wannan, to wannan shine wanda Allah ya la'anci masu yin wannan. Akwai waɗansu malamai da suke cewa waɗannan abubuwa sun ɗauki matsayi, wanda daga ciki akwai wannan babban malamin nan Muhammad Tahir bin Ashur da yake cewa wannan hanin yana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ne da kada a yi koyi da mushrikai a wancan lokaci da wato watsattsun mata, amma ba wai dan a ƙashin kansu aka hana a yi wannan abubuwan ba, sai dan kada matan musulmi su zamanto tamkar mata waɗanda suke watsattsun mata. Amma wannan ma'ana mai rauni ce, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mughayyirati khalqillah, illa shine suna canza halittar Allah, ba illar shine dan sun yi kama da watsattsun mata ba, illar shine canza halittar Allah, kuma wannan daga wajen shaytan yake. Saboda haka bai halatta ba mata su rinka yin irin waɗannan abubuwa da kuma yin wushiriya da kuma wato aske gashin jira, wanda yake dukkan daga cikin abubuwan da aka hana. Allah ta'ala ya ce wanda biyar da kishe dan wali, to wannan ya taɗewa wanda yake mabayyani, domin zai kai shi wato ya baro, saboda duk wanda za ka ga sun zama to waliyan shaytan za ka ga inda shaytan ne yake yi tare da su. Babban misali, ka duba dan bori ka duba boka inda zai zama to wulakantacce, kullun ya zama to cikin dauda, cikin wari, cikin kama wani iri, kaga ya sanya su suna shafa alli launi a fuskar su, saboda haka yake so ya gansu, saboda shi shaytan inanne ne, babu wani alkhairi tare da shi, ma'anan la'anahu Allah kenan, babu wani alkhairi tare da shi, an nisanta shi daga dukkan wani abu wanda yake alkhairi ne. Saboda haka saka ga duk wanda yake zaman to wato keɓantaccen wali na sa, wanda yake masa abubuwa, wanda zai hora kansa ya je ya sanya wannan hauka, ya bashi aljani wanda zai tura shi wajen wannan, ya sanya shi hauka ya tura shi wajen wannan, ya raba shi da matarsa, ya raba shi da ƴaƴansa, to shi kuma za ka ga yadda shaytan din zai yi da shi. Ka ga ya mai da shi wulaƙantacce, to zantacce, wanda yake ba za ka so ka ga inda yake zaune ba. Jiya za ka ga irin wannan, za ka ga suna shan jini, abinda za su yi kenan, ba za su iya cin abinci ɗan adam ba, sai sun sha jinin ma kuma na mutum. Saboda haka za ka ga suna ta neman mutane wanda za a yanka su. Kamar yanzu dan Allah, wannan wanda aka buga a cikin jaridar Daily Trust ɗin nan kwanaki, wanda aka kama shi aka fanta, ya je ya danna wani yaro dan almajiri dan shekara 10, ya ɗauko wuƙa mai kaifi ya yanka idansa, ya kwakule, ya ɗauka ɗan, yana yaron yana ihu, ya danne shi ma ƙurishin yanka idansa. In banda waliyin shaytan, waye zai wani? To walicin shaytan ga inda yake kaiwa, shi yasa Allah ya ce man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina, ya'iduhum wa yumannihim, wadannan abubuwan shaytan ya ce zai yi ne, to shi yasa Allah kuma yake tabbatarwa cewa yana yin haka din. Ya'iduhum, shaytan yana musu alƙawari, wa yumannihim, yana sanya musu buri, wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura, ba abinda shaytan yake musu alƙawari da shi face rudi, cewa za su samu na farin ciki da mulki da menene, alhali ga duk wannan rudi ne. Dan abinda shaytan ma din yake zai baka na duniyar da kake nema, ba za ka samu ba sai abinda Allah ya rubuta maka. In Allah bai rubuta maka ba za ka samu ba, da kai hakuri abinda Allah ya rubuta maka din za ka samu, sai ka same shi ta fuskar Allah ba ta fuskar shaytan ba. Amma ba kai hakuri ba sai ka same shi, dama Allah ya riga ya yi za ka samu, sai ka same shi amma tare da walicin shaytan. Saboda haka kaga ya baka rudi, abinda kake tsammanin za ka samu baka samu ba, shi yasa sai Allah ta'ala yace ulaika ma'awahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa, waɗannan makoma su ita ce wutar jahannama, ba za su samu mafaka ga barinta ba. Al-mahis shine wurin da mutum zai je ya kare kansa, to ba su da wata mafaka, wato abinda hanyar da suka ɗauka zuwa wutar ne. Duk wanda yake akan hanyar da yake akwai wato walicin shaytan a kanta, wannan hanyar ya zuwa ga wutar za ta fike, kuma suna da yawa, hanyoyin suna da yawa, sawa'un na bauri ne, sawa'un na wato sauran waliyan shaytan ne, na mawaka da abin nan a fajirai da sauransu. Na'am, bukari ta ayar karshe.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.
Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilu salihat, waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari, suka yi imani don haka ba su zamanto waliyan shaitan ba, suka yi ayyuka nagari ba irin ayyukan waliyan shaitan ba. Sanudkhiluhum jannatin, waɗannan da sannu za mu shigar da su aljannatai, tajrimin tahtiha al-anhar, da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta, ƙoramu iri-iri, khalidina fiha abada, su masu dawwama ne a cikinta har abada. Wa'adallahi haqqan, wannan Allah ya yi alƙawarinsa, alƙawari wanda yake na gaskiya. ومن أصدق من الله قيلا ويفع الله كثير مغنى القوري وند الله يتي ياي وزيد شكا القوري سئرن الله كند يتي ذي تهاك تبز ذي وانا كنن كما أنا ذاب رد موني ذكن شوا كي رؤو دع القوري الله وند يمكو وغسك سألات القوري سا كني مونا الخير نا واتو الجنتي بائرن رودي وند شئتن يكي مولي ينسا با كما وانا الخير ذاك ساميشني ثاني الإيماني نجس كي da kuma ayyuka waɗanda suke nagari. Aiki nagari shine aikin da ya hada al-ikhlas da kuma koyi da manzon Allah sallallahu wa sallamuhu alaihi. Kafin mu rufe da Allah, akwai yar fadakarwa, akwai ƴan uwa wanda suke aikin agaji a wannan masallaci. To gaskiya wanda suke aikin agaji a wannan masallaci ba wai albashi ake biyan su ba, suna yi ne tatawu'i, sun zo ne suna yi domin taimaka ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah suna sun koka akan rashin hadin kai da suke samu daga wajen waɗansu masu zuwa wajen wannan wuri na ibada. Abin kauna shine a bada hadin kai, domin yana daga cikin babin at-ta'awun al-birr wa taqwa, kuma a rinka haƙuri da juna. Su kansu ƴan agaji su rinka haƙuri da mutane, kuma su zamanto masu kyakkyawar ɗabi'a a wajen yadda suke yin umarni da wajen yadda suke fuskantar da mutane. Musamman saboda wanda ya zo masallaci, ku rinka tunanin nafsiyarsa. Wanda ya zo masallaci hankalinsa gabaki ɗaya kan yadda zai samu raka'a ne, musamman an riga an tada sallah. Saboda haka a lokacin nan da yake tunanin yadda zai samu raka'a, sau da yawa daga cikin abubuwan da mutumin da yake nutsatsai a cikin hankalinsa zai yi ba zai yi ba. To wannan ba wai ana nuna kan cewar abin da yake yi daidai ba ne, amma ka san nafsiyar wanda kake mu'amala da shi, sai ka san irin uslubin da za ka ɗauka tare da shi. Bai dace ba yayin da ka zo sallah kai kanka ka zamanto cikin irin waɗannan ƙaguwa. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kun zo sallah ku zo a cikin sakina, ku zo a cikin nutsuwa. Fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Abin da duka samu ku sallah, yayin da baka shigo cikin sallah din da baka yi kokarin kai fakin tuna a cikin sallah kake. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da mutum ya taho sallah fa huwa fi sallah, inda ka taho masallaci a cikin sallah kake. Saboda haka kada hankalinka ya tashi dan kaga kan cewa dai can ana ta sallah, gashi kuma an ce ka dauke motar ka je ka sanya ta a can wajen, ka gani zai sanya ni in rasa sallah. A lokacin nan a cikin sallah kake, kada ka shiga cikin kabuwa da damuwa a cikin wannan. Sannan ku kuma sannan ƴan uwanmu ƴan agaji su ma ya kamata su bi wannan uslubi na ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Amma da Allah muna kira da a rinka ba mu ƴan agaji nan haɗin kai, musamman ganin kan cewa idan kowa yake shi ga yadda yake gani ya kamata a yi tsarin, su sun yi tsarin, kana ganin kai tsarin da suke bai yi maka ba, ai ba nan ya kamata ku toshe ba, sai ya kamata ku toshe. To kowa zai samu irin ra'ayinsa. Irin abubuwa waɗannan na maslaha, idan wani ya ɗauka aka ce ga yadda za a yi, idan kowa ya bi shi kenan sai a samu maslaha ga baki ɗaya. Amma da za a tsaya a rinka ja'inja, sai ya zama tukanta maslaha da ake nema ba za a samu ba. Kuma wannan ja'inja ɗin da wannan munaza'a ɗin ita ce za ta zo ta ɓata mana lokaci, ta kada ƙarfinmu. Allah maɗaukakin sarki ya mana gaban katar, Allah ya ba mu dacewa da yardarsa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.